sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya jajirce wajen kare matsayinsa na samuradin Amurka gaba da komai, ya shaida wa taron tattalin arziki na kasashen duniya cewa duniya za ta amfana daga karfin tattalin arzikin Amurka, ya kuma yi kira ga kasashen su rungumi tsarin sanabin kasa-kasa. Ya bayyana a cikin jawabin da ya yi na mintoci 15 a wajen taron tattalin arzikin da aka gudana a birnin Davos na kasar Switzerland cewa idan Amurka ta haɓaka, haka ma duniya za ta haɓaka. Ya ce kofar Amurka a buɗe take domin hulɗar kasuwanci, kuma yanzu muna tashi kamar da. Kamar yadda ya saba tun da ya shiga siyasa, Trump bai yi nadama kan tsawwala kuɗin fice da wargaza yarjejeniyar harkokin cinikayya da ya yi ba, da kuma waɗansu kan ƙasa da ƙasa da aka cimma da yake ganin suna kawo cikas a yunkurin haɓaka tattalin arziki. Ikirarin sa Amurka gaba da komai ya janyo suka tsakanin masu halartar taron, waɗanda ke fifita ɗaukar matakan haɓaka tattalin arziki na bai ɗaya ba tare da ambaton Amurka ba. Shugaban ƙasar Brazil Michel Temer ya yi amfani da jawabinsa da ya gabatar ranar Laraba, ya bayyana adawa da abin da yake gani a matsayin yin ƙofar rago a tsarin cinikayya mara shinge da ya ce manyan ƙasashen duniya ke yi. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da sauraro ta kuma samar da zaɓin matakin soji na zahiri ga jami'an diplomasiya da ke ƙoƙarin yayyafa ruwa a rikicin da ake yi a yankin Koriya da kuma tunkarar barazanar makamai masu linzami da Pyongyang ke yi. Da yake magana yayin da yake cikin jirgi kafin saukarsa a Pearl Harbor, Mattis ya ce a shirye Amurka take ta shiga yaƙi a daren yau tare da Koriya ta Kudu idan Koriya ta Arewa ta kai mata hari. Ya ce waɗannan zaɓin matakan sojin suna nan daram tun shekara ta 1953, kuma har yau ba su canza ba. Suna nan, za mu iya yin yaƙi yau kafaɗa da Koriya ta Kudu idan aka kai musu hari, kamar yadda sakataren ma'aikatan tsaron ya shaida wa manema labarai akan hanyarsa daga Vietnam zuwa Hawaii. Sakataren ma'aikatan tsaron ya gana da takwaransa na Koriya ta Kudu Song-mu jiya a Hawaii. Mattis ya ce tattaunawar ta ba da ƙarfi kan raba yankin Koriya da makaman nukiliya. Waɗansu masu kula da lamura suna cewa mai yiwuwa ne Koriya ta Arewa ta yi amfani da tattaunawar wajen haddasa tsatsaguwa tsakanin Koriya ta Kudu da kuma Amurka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar kuɗin Amurka ya sanar da ƙaƙabawa waɗansu 'yan ƙasar Rasha da kuma Ukraine takunkumi sabili da mamaye Crimea. Aka kuma haramta musu gudanar da harkokin kasuwanci da Amurka da kuma hana su amfani da ƙaddarorinsu da ke Amurka. Sakataren Baitul Malin Stephen Mnuchin ya faɗa jiya Juma'a cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da kare ɗiyauci da mutuncin Ukraine, ta kuma tunkari waɗanda suke ƙoƙarin yi wa yarjejeniyar da aka cimma zagon ƙasa, yarjejeniyar da ta buƙaci Rasha da Ukraine su goyi bayan tsagaita wuta, su kuma janye manyan makamansu daga yankin, yayin da aka kuma buƙace su goyi bayan yi wa tsarin zaɓe garan Bawul. Sabbin takunkumin sun kuma shafi waɗansu jami'an gwamnatin Rasha da suka haɗa da mataimakin ministan makamashi, wanda ƙungiyar tarayyar Turai ta kafawa takunkumi sabili da rawar da ya taka wajen tura makamai na makamashi Crimea. 11 daga cikin mutanen kuma da takunkumin ya shafa 'yan awaren Ukraine ne da ke mukaman gwamnati a yankunan da su 'yan awaren suke mai da su a wurin wato banyan biranen su. Jami'an yankin Oromia na kasar Habasha sun ce sun yi wa sama da fursunoni 2,000 ahuwa waɗanda aka kama yayin tashin hankalin siyasa da aka yi cikin shekara ta 2015 zuwa 2016. Kakakin yankin Adisu Ariga shi ne ya sanar da haka a shafin sadarwar na sada zumunta jiya Juma'a. Ya ce an yi wa fursunoni 2,345 da aka kama bisa zargin sa hannu a tashin hankalin ahuwa. An kuma sami 1,568 daga cikinsu da laifuka.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan yanda iyaye ke karbar alluran rigakafin yau da kullum a karamar hukumar Malam Madorin jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan yanda wasu mata suka bayyana alfanun tazarar haihuwa da yanda ya shafi rayuwarsu na iyalai baki daya. Shima rahotonmu na uku zai yi bayani ne akan abubuwan da ke haifar da cutar siga, wacce ake kira diabetics a turance, cutar da take neman zama ruwan dare game duniya musamman a Najeriya. Rahotonmu na hudu zai mana bayani ne akan illolin da zukar taba sigari ke haifarwa lafiyar bil'adama. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Thank you.
Rigakafin yau da kullum rigakafi ne da ake aiwatarwa yara ‘yan ƙasa da shekaru biyar domin kare su daga cututtuka daban-daban. Cututtukan da masana harkar kiwon lafiya suka ce ka iya nakasa yaran kuma ya zama sanadin rasa rayukansu. Wakiliyarmu na jihar Jigawa Halimatu Abdullahi ta leƙa ƙaramar hukumar Malam Madori domin ji da kuma ganewa idanunta yanda ake karɓar wa yara waɗannan rigakafi daga cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban.
To ko yaya abin yake a ƙaramar hukumar Malam Madori ta jihar Jigawa?
Wannan shi ne ɗakin rigakafi na dashin unit kenan, kiwon yara ‘yan ƙasa da shekara biyar gabaɗaya. Akwai sabbin zuwa wanda ake kawowa gaskiya sosai. Mun duk sati muna karɓar sabbin zuwa kaman 15 zuwa 20. Sannan kuma akwai wanda kuma bayan suke dawa revisit daga ranar Monday har Juma'a.
Wasu lokutan za ka ga kamar idan an fara yi ma yara wannan alluran rigakafi, wasu iyayen gashi kuma an ba su lokaci a ce su dawo lokaci kaza. Shin kuna samun wa'anda suke dawowa gaba ɗaya ko kuma kukan samu masu guduwa?
Gaskiya ana samun wanda suke zuwa daga zuwan farko, dama zuwa biyar ne, daga zuwa na farko har zuwa na biyar suna gamawa. Sannan kuma akwai wanda muke samu suna zuwa daga baya kuma su daina zuwa. Gaskiya ana akan samu maybe saboda wani side effect na allura din kenan wanda su ba su gamsu da shi ba, ko dan kamar misali su BCG gurin da ɗan yi ƙurji sannan kuma bai fashe ma, to wurin da ɗan yi ciwo yaran kuma suna ɗan yin kuka. Don wannan shi ne dalilin da yasa iyayen nasu ba su ɗauko yaran su kawo su ba. Amma kuma wannan shi ne alamar cewar idan an yi allurar ta yi, to dai kuma wani rayin fahimta ne yasa wani lokacin ko da an musu bayani muhimmancin nata da komai da komai ba su dawo gaskiya.
To tunda haka ne gashi kai ma ka yi bayanin yanda yanayin shi ake samun wannan allura, tabbatin kyanci kenan yaro ya yi ƙurji ya fashe ko ya ɗan samu zazzabi. To wanne jan hankali za ka yi ka ƙara faɗakar da su iyayen cewar wannan fa hakan ba illa bane ba na su mai da kai wurin kawo yaran su rigakafi?
Gaskiya ko da lokacin ma da suka fara zuwa sai an musu bayanin wannan alluran gaba ɗaya da kuma yanda suke kaman ƙurjin da ga miki kuma ya fashe ya dan yi ciwo din, to ya musu ma bayani tukuna kafin a fara yi. Don haka wannan ba wani abu bane ba gaskiya. Idan dai har misali wannan ne yake hana su zuwa, ya kamata su don wannan yayi kyau kenan. Idan an yi ma kaman BCG din kenan, idan ba su wannan ƙurin ta fashe ba, idan suka wasu mukan ba su yawara su haƙuri a ƙarai saboda gaskiya ba ta kyau ba idan ba ta yi wannan ƙurjin ba. Gaskiya ya kamata iyayen yara su daure suna kawo yaran su rigakafi ana yi saboda yanayin da cututtuka ga yaran suke saurin yaduwa kuma take saurin kama yaran gaskiya. Sannan kuma ta wannan rigakafi da ake yi ita ce hanya mafi sauki, ko ce shi ne hanyar ma da tafi wajen kare yaran daga wannan cututtuka. Don idan ta kama yaran ba a musu wani rigakafin ba, to maganin kuma zai kasance zai yi din, ko da misali zai yi din yaran za su yi hawala sosai. Sannan kuma abin da ake gudu yaran ko su samu nakasa kaman wanda suke kyanda, su rasa ido kaman polio, su rasa kafa, idan kuma Allah ya sa da kwanansu ma kenan. Don idan kwanansu ma kare kuma shi kenan yake ga su rasa rayukansu gaskiya.
Sadisu Yau kenan, jami'i a ɗakin bada alluran rigakafi a babban asibiti da ke ƙaramar hukumar ta Malam Madori. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Bahaushe Kante, lafiya uwar jiki kana sanadarin cigaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya, mayan kasashen duniya da asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da ciwarwatar nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai madalla da wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsaftar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. To yanzu ɗau mataki ga haka, muhallin kai zantsab, jikinka da na iyalanka duk su zantattar tas, kayan amfanin gida su zan kwal-kwal-kwal. In masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yardar da yaranka duka tabbatar da an wakuwa ga manzalin shekaru. Ta haka ka kaucewa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi. Don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio bata lalle. Rika mu rika mu tabbatar da yaranmu ba shanyayye.
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da baiwa mata shawara da su rungumi tsarin nan na tazarar haihuwa domin inganta lafiyarsu da na 'ya'yan da suka haifa. A maradin jamhuriyar Nijar, Wasu mata sun bayyana wa wakilinmu Shu'aibu Mani irin amfanin da suka samu bayan sun rungumi tsarin na tazara haihuwa.
Yawan tagargadi ya zuwa jan hankalin iyali, basu ga tsarin sa hutu tsakanin haihuwa ya kawo ci gaba cikin gidaje. Hasadima, wata mata da gidan rediyon murar Amurka iske a likita Kasim da ke Zaria, ta zo amsar magunguna ta furta albarkacin bakinta a kai.
Eh, gaskiya amfani yana da daɗi, tunda saboda in kanka yana mulmujewa kuma kai ma kana samun hakan ga ƙwarin jiki, hakan ga kuma kana samun daidai harka haka harkoki dai da kake so kana da ci. Allah na da
idan kika zo likita kina daukan magani?
Eh, ina daukan magani da farko, yanzu kuma allura ce na koma.
Kenan haka yana sa a guje wata matsala ko?
A matsaloli da yawa ma, tunda gaskiya kana dan ƙara samun hakan ga wani kuzari ga mai gidanka, dan saboda ko wata wadata hakan ga dan an samu wannan dan sarari kenan, ana dan samu abin na dan tahiya daidai.
Duka dai a cikin tsarin iyali likitoci ba su yi ƙasa a goyo ba wajen fashin bakin sa ta zara tsakanin aifuwa da aifuwa. Madam Ibrahim Farmata, sashen tsarin iyali a likita Kasim dake da ƙarin haske.
Tun ɗakin aihuwa su zo su doki magani saboda a sa sarari ko tazara tsakanin aihuwa. Ko da shekara biyu aka samu kenan, wancan ya dan tashi kuma a samu wannan shi ma ya samu ya sha nono da kyau ya komi wancan ya tashi. Babu yawan zawace-zawace da komi. Amma in baka sa sarari tsakanin aihuwa, ga ɗoka ciki, ga goyon wancan, shi ya sha wuya, kai ka sha wuya. Me in aka samu aka sa tazara tsakanin aihuwa, ke ki ji daɗi, ga tsabta, ga abinci, ga komi ya zama daidai, kenan kun ga akwai amfani. Kenan mata yanzu sun gane suna zawa su doka.
Zuwa kallon kuna samun mata na mazuwa domin su dauki maganin hutu?
Ana samu wani bi goma, wani bi ba sun kai ba, wani bi sun yi. Kwatara har 20 suka zo, ana samu. Muna waye musu kai, muna ga musu amfani. Su ma yanzu sun san amfani. To mazan ne wani bi suke hana su, inda wasu gaskiya a boye suke zawa shan magani. Yanzu wannan goba da ake sa wasu a boye, tunda su sun san amfani. Amma wasu mazan ne na sheda da kansu. Kawo matan su kuma wasu malamai ma ne a addinin ta, ma ana son a sa tazara tsakanin ɗiya don wancan ya dan samu ya mulmishi. Faɗakarwa ga mata, shawara na da daɗi. Ya kamata suna shan hankalin mazan su, suna kwatanta musu. Su ma mazan ya kamata ana bi unguwa unguwa ana kwatanta musu. Wani rishin ganewa ne kenan. Wasu matan matsala ba su shawara sai su zo su ɗoka.
Ina jan hankali ga mazaje.
Maza abin da nake so su gane menene aka ce tazara a addinin ta, ma su sai da aka kananta an ce a sa tazara tsakanin iyali. Ba a ce a ɗauki shekaru ban, sai an auna an ga abin da yake ma ga jikin kai, ba wata matsala ce ba. Kenan a gane ma juna. Wata matsala ta samu ai kuma dole likita za a gogowa, nan kuma a kashe kuɗi da yawa.
Duka te kone lokaci, kula da iyali babban arziki ne. Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro
ko shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya, mu ɗauri mu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Da kare haƙƙin ƙananan yara.
Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa.
Wannan magana ta Habiba, ni isiya kuna riga na ɗauka wa raina, in zai yi yin da nama na sai ya ba ni 'yata.
Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali.
Fiye da mata da maza 4,000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwaggwarmayar kare haƙƙin bil'adama.
Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun ji zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata. Yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwarshi. Ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Cutar siga cuta ce da take neman zama ruwan dare musamman a Najeriya. Cutar da wasu masana harkar kiwon lafiya suka alakanta yaduwarta da rashin samun bayanai game da yanda ake kamuwa da ita. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo.
A daidai lokacin da masana harkokin lafiya ke jaddada ɗaukar matakan motsa jiki da kuma kaucewa kiba domin kaucewa kamuwa da cutar shuga, A yau ma Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa, ƙwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, zai ƙara zayyana abubuwan da ke haifar da kamuwa da cutar ta suga.
To banda kiba akwai zancen motsa jiki da mutane ba sa yi rashin motsa jiki ko da ma babu kiba lalle shi ma yana daga cikin abubuwan da ke iya haifar da yanayi na jiki ba zai iya amfani da sinadarin insulin ba sannan kuma akwai ciye-ciye barkate musamman na abinci da yake dankare da kitse ko maiko ko kuma abin sha da yake dankare da siga to wannan shi ma a kwana a tashi yakan haifar da kiba ita kuma kiba ta haifar da ciwon siga dalili kuwa shine idan ka ci irin waɗannan nau'ika na abinci suna bada kuzari mai ɗimbin yawa wanda idan baka yi amfani da wannan kuzari ta hanyar motsa jiki ba to lalle wannan kitse zai taru a sassa daban-daban na jiki musamman kuma wanda yake zai taru a tsakiyar ciki wanda ake kira teba to shine a kwana a tashi zai haifar da matsala ta ciwon suga sannan kuma kar a manta cewa akwai wasu abubuwan da suka danganci yanayin tafiyar da rayuwa kamar su shan barasa kamar su shan taba sigari ma wani bincike ya nuna kwanan nan cewa wannan ma yana daga cikin abubuwan da kan iya haifar da ciwon suga to waɗannan abubuwa ne da suka danganci muhalli ko yanayi da mutum ya samu kansa to amma akwai kuma gado dan kamar shi wannan nau'i na ciwon suga ana gadar sa fiye da ma sauran nau'ika na ciwon suga to abin da nake so mutane su fahimta shine kasancewa kana da gado na shi ita wannan cuta ta ciwon suga ba wai garanti ne cewa lalle sai ka samu ciwon suga ba so da yawa akan samu akan bukaci abubuwan nan guda biyu na farko shi kansa gado din sannan kuma na biyu waɗancan yanayi na ɗabi'o'i da kuma yanayin tafiyar da rayuwa da muka yi bayani akai kamar bangaren su cin abin to abin da yake faruwa aka samu waɗannan biyun sun hadu to fa lalle ciwon suga a kwana a tashi zai tabbata wanda yake da wannan gado so da yawa nakan yi bayani cewa ciwon suga dangantakarsa ko dangantakar gado da kuma ainihin ciwon suga din da kuma yanayin tafiyar da rayuwa tamkar bindiga ce in ka dana ta amma baka harba ta ba tana nan dai a dane amma ba ta fitar da arsashin da yake cikin ta to saboda haka shi gado kamar haka din ne kamar danawa ne to su kuma waɗancan abubuwa da suka danganci yanayin rayuwa su ne za su harba bindiga to kai aka samu guda biyu shikenan bindiga za ta tashi sai a samu ciwon suga
Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa, ƙwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, a jihar Neja kuwa jami'an kiwon lafiya ne suka miƙe tsaye wajen faɗakar da jama'a illolin zuƙar taba sigari. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Jami'an kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa ko baya ga sanya cutar sankarar jini akwai cututtuka da dama da shan taba sigarin ke haddasawa kamar yadda Dr. Ibrahim Abdullahi na asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina ya tabbatar.
Ko cututtukan da ake cewa sigari na cikin abin da ke kawo su ko sigari ne ko taba shine makasudin su sai da kirga 50 sai na daina kirgawa. A kwakwalwa yana cikin abin da ke kawo abin da ke kira stroke mutum ya yanki jiki ya fadi yana iya dakushe wa mutum tunani wasu in suka sha yayin da suka sha sigari tunanin su kai kaifi amma idan aka dauki jimillar rayuwa aka dauka ko na shekara biyar da sauransu sai ga tunanin su ya dakushe sannan kuma a kwakwalwan idan an tsufa masu shan sigari suka tsufa da cewa suna yawan mantuwa ba su iya kuma tuna abin da suke son su yi to shi ma yana kawo musu ciwon kansa da na kirga wato ciwon daji wanda ba magani da taba ke kawowa sun kai 30 idan ka duba a jini yana kawo ciwon kansan jini sannan kuma yana kawo yana cikin abin da ake ganin cewa yana iya kawo ciwon diabetes wato ciwon hawan suga idan mace tana da ciki tana sha yana iya sa ta tayi bari ko kuma ta samu yaro mai tsitsi ko kuma ta samu yaro wanda halittar shi bai cika ba bincike ya nuna cewa taban da namiji zai sha ya mishi illa idan mace ta share bin shi sai mata illa ko kaga yafi mu mata illa kenan idan mace tana shan sigari ta san cewa tana dauka hadari babba sannan shi aibin taba ko ka bar sha illan nan na tattare da mutum har zuwa akalla shekara 10 yana iya kawo matsalan fitsari yana iya kawo kansan koda yana iya kawo abubuwa da yawa na muni yana kawo matsalan numfashi yana tada asma ga mai asma ko ya kawo ciwon kansa na huhu ko ciwon kansa na makogoro ko na ciwon kansa na makoshi yana kuma iya kawo matsala ga namiji ga musaƙutan shi ya zama cewa azzakarin sa ba ta tashi sosai ko bai iya biya ma iyalinsa bukata sosai
ko baya ga mai da hankali wajen fadakarwa daga hukumomi akan illar shan taba sigarin. Dr. Ibrahim Abdullahi ya bayar da shawara ga masu shan taba sigarin.
Shawara guda ce su kokari su rabu da wannan IB saboda mugun abu ne, yana da cututtuka ba iyaka sosai sosai, sai ga mutum ya bari ma tana bin shi, to saboda haka a rabu da ita. Ga sunan da yawa muna gani asibiti, wani ya je ya sha yana matashi yanzu shekaru sun kai zuciya ta kumbura, wani kuma zuciyar shi ta tsaya, wani kuma kodar shi ta tsaya, yanzu koda ta tsaya a ce za a maka canza maka koda. Yanzu Allah ya kawo shi nan Najeriya, da sai ka je inda miliyan 25, yanzu a nan Najeriya miliyan 19, to ko miliyan 19 aka tara maka yanzu ranka daɗe, ai ka sa an ja hidima ko kuwa an ja fitina. To saboda haka tun mutum na da lafiyan shi da hankalin shi, sai ya kiyaye ya dawo da rayuwarsa ta alƙibla mafi dacewa.
Dr. Ibrahim Abdullahi na asibitin IBB da ke Mina kenan yake bayani akan illar shan taba sigari ga jikin ɗan adam. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Minan jihar Neja.
Ma sauraro, kwata-kwata abinda za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigar ke muku fatan alheri.